نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلا شينا الإمام البخاري wanda ke nan rijiyar zaki a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba daren Juma'a a daren Alhamis a yau 4 ga watan Rabi'ul Tsani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na nawa na 104 a cikin wannan littafi. Muna cikin fasli na 13 wanda yake magana akan al-azkarul mashru'a ba'da salam, wato zikirin da aka shar'anta wa mai sallah ya faɗe su bayan yayi sallama. Mun karanta hadisin Thauban wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah yakan nemi gafarar Allah sau uku, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, sannan ya ce Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya zul jalali wal ikram. Wannan hadisin mun ce har ila yau Imam al-Muslim ya rawaito shi daga hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, sannan mun karanta hadisin al-Mughira ibn Shu'bah wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya gama sallah yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سيأتي وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أتشكين يا تبتا ويضو أتشكين سيو مسلم لك عبد الله بن زبير رضي الله عنه ما يكتشوها من فن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنجي كان يا كسنجي يهلل dubura kulli salatin yana daga miryarsa a bayan kowace sallah hina yusallimu yayin da yayi sallama biha ulai kalimat da wadannan kalmomi yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu bashir abokin tarayya lahul mulku cikakken mulki ne cikakken mulki nashi ne shi kadai walahu alhamdu cikakken yabo da godiya nasa ne shi kadai huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu wani karfi sai tare da Allah la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iyyah babu bauta wa kowa sai shi kadai له النعمة وله الفضل النعمة تاشتي فللا ما تاشتي وله الثناء الحسن ككاوا يبو ما ناشني لا إله إلا الله باب أبن بوتاري وسكيا سيشي مخلصين له الدين منا ما سنسا تأديني بريششي كدي ولو كره الكافرون قودا كافري باسا سبقا. wannan hadisi na Abdullah ibn Zubair dai ne daga cikin hadisan da suke bayanin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi bayan yayi sallama a sallolin salafarillah. Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana yin wannan yayin da ya gama sallar sa, sai aji shi ya faɗi wannan karshe, kuma sai ya ce naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna aw yuhallilu bihinna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga muryar sa yana fadar waɗannan kalmomi. Za mu ga ya faɗi inda yake faɗar su, yace hina yusallimu, lokacin da ya sallama. A riwayar Ibn Khuzaima, idza sallama fi duburi kulli salah, shi idan yayi sallama bayan kowace sallah, saboda sai ya faɗi wannan. To wannan yana nuna kenan waɗannan kalmomi ko waɗannan wannan zikiri ana yin sa ne bayan sallama, kamar yadda wasu malamai suke faɗa kamar Shawkani a cikin Nailul Awtar, haka nan Ubaidillah al-Mubarak Furi cikin littafin Sabiratul Mafatih suna cewa faɗarsa cewa yana yin su bayan yayi sallama ya nuna kamata yi ya kasance an yi su bayan sallama take, wato kada wani abu ya gabace su, saboda an kayyade, wato an gabaibaye, an sai an faɗi wani kaidi wanda shi ne na lokaci, hina yusallimu ko kuma idza sallama, idan yayi sallama. To haka wannan ya nuna kenan bayan sallama yake yin su. Al-Mubarak Furi Ubaidillah al-Mubarak Furi yana cewa wannan ba zai ci karo da hadisai biyu da suka gabata ba, hadisin Thauban da Aisha ko hadisin Mughira. Hadisin Thauban da Aisha da ya ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah abinda yake yin istighfari sau uku, sannan kuma ya ce Allahumma antas salam wa minkas salam har zuwa ƙarshe. Ko kuma hadisin Mughira ibn Shu'ba, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd har zuwa ƙarshe, ya ce wannan hadisin ba zai ci karo da waɗancan ba. Da waɗancan su ma an nuna cewa daga zarar ya ga sallama yake faɗar su. To wannan ma kuma an ce da zarar ya yi sallama yake faɗar su, sai yake cewa wannan yana nuna lokuta daban-daban, yana nuna cewa a lokuta daban-daban wasu wani lokaci ya yi wannan, wani lokaci ya yi wancan. Wato wani lokaci da zarar ya gama sallah to sai ya yi abinda ya zo a cikin hadisin Thauban ko hadisin Aisha ko hadisin Al-Mughira ibn Shu'ba, wani lokaci kuma sai ya faɗi abinda ya zo cikin wani hadisi na Abdullah ibn Zubair. Saboda haka lokuta ne daban-daban, saboda haka kowanne ya ruwaito abinda ya ci. Aisha da Thauban suka ruwaito abinda suka ji, Al-Mughira ibn Shu'ba ya ruwaito abinda ya ci, ba Abdullah ibn Zubair ya ruwaito abinda ya ci. Har shi Mubarak Furi yake cewa kenan a haka za mu fahimci cewa as-sunna an yati bi hadhihi al-adhkar ala sabil al-badal lil jam, in ya tashi yin wannan zikiri to yazo da wannan wani lokaci, wani lokaci yayi wannan, wato wani lokaci yayi abinda yake cikin hadisin Thauban, wani lokaci kuma mutum yayi abinda yazo cikin hadisin Abdullah ibn Zubair, ba ya hada su lokaci guda ba. Domin yace zai hada su lokaci guda, to wani zai zo bayan zikirin da bayan wani zikiri ya gabace shi, wanda kuma ruwayoyin suna nuna cewa daga yayi sallama yake. Saboda haka sai yake cewa as-sunna, wato cikar sunna anan shine mutum yayi wannan, wani lokaci kuma yayi wannan, wala ala sabilil badal, yana caccanzawa cilal jam'i, ba ta hada su lokaci guda ya yi musu bugu ɗaya ba. To wannan mafahimta ta shi za ta ƙara ƙarfafa idan muka kula cewa babu wata ruwaya daga sahabi guda ɗaya da ya hada su duka, wato ba a samu wata ruwaya da wani sahabi ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan, ya yi wannan, kowane sahabi sai ka ji cewa ya ruwaito abu ɗaya, wanda yake nuna maka cewa a lokacin abin da yake yi kenan, bai ji cewa an ƙara akan wannan ba. to duk da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa babu laifi da an hada kamar yadda na gani Sheikh Muhammad Ali Al-Ithiyubi a cikin littafinsa Zakhiratul Uqba sharhin Sunan Al-Sughra Al-Mujtaba na An-Nasa'i yana cewa babu laifi da mutun ya hada kuma tana yi wa annabi duk ma yana hadawa saboda in an yi sallama yakan zauna ya dan jira kafin mata su fara fita saboda masallaci ba yake sallar mata suna shigowa su yi sallah ciki
na'am
sannan sukan jira maza sukan jira har sai mata sun fita to haka wannan jiran da zai yi lokacin da zai dauka zai iya hada waɗannan azkar amma dai ni abin da na fahimta shine wato tarwi'in su wannan yayi a wannan lokaci wannan lokaci yayi wannan zai fi kama da sunna din kamar yanda suka fada sannan har ila yau za mu kula cewa ba a ce ga adadi ba wanda yake nuna cewa ba a maimaitawa inda ake maimaitawa za ka ji an ce ya fada sau biyu ko sau uku amma inda ba a faɗi cewa yana maimaitawa ba to a sunna kamar yadda Shaukani yake cewa a sunna shi ne adamu tikirar wato kada mutum ya ce zai yi ta maimaitawa ya ta maimaitawa domin babu wani abin da ya zo da yake nuna cewa ana ta maimaita zikirin a lokaci guda a ciki za mu ga Abdullah ibn Zubair yana cewa kana yuhallilu a wani lafazin kana yuhillu al-ihlal shi ne rafu'us sawt daga miliya shi ake kira al-ihlal kamar yadda ake kiran wata al-hilal domin sai ya dan dago ya dan samu tazara da hasken rana ake iya ganinsa in bai dago ba za a gan shi ba shi yasa ake kiransa al-ihlal at-talbiya da mahajjata suke ana cewa yuhilluna bit-talbiya suna yin daga muryarsu suna yin talbiya to wannan ya nuna kenan waɗannan azkar din annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yin su yana yin su yadda ake jin sautin sa to ba a koyi yake yin su ba yana yin su a koyi bane yana yin su yadda waɗanda ke kusa da shi suna jin abin da yake faɗa to shi yasa sai wasu suke cewa sunna shine al-ihlal bihinna wato a daga murya yayin da ake yin su akwai hadisin Abdullahi ibn Abbas yana cikin sahih Bukhari wanda yake cewa mun kasance muna wato fahimtar an gama sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muke jin kabar bari wato waɗannan azkar din da zamu rika jin wato sautin mutane suna yin su bayan an gama sallah daga wannan shi ma ya nuna daga murya a ruwayar Shafi'i Imam Shafi'i ya rawaito wannan hadisin a cikin wato wannan hadisin baya ga Imam Muslim Imam Nasa'i ya rawaito shi Abu Dawud ya rawaito shi Imam Ahmad ya rawaito shi Imam Shafi'i ya rawaito shi a cikin Kitabul Umm to a ciki sai ya kawo shi da lafazin kana wato yaqulu bi a'la sautihi kaga bi a'la sautihi ma'ana ya daga miliya ta yadda za a jiyo shi Imam Shafi'i ya kashi da wannan lafazin a cikin littafin sa ko duk da cewa isnadin da ya kawo shi ta hanyar Muhammad ibn Ibrahim ibn Yahya al-Aslami al-Madani wanda an san cewa malamai suna da magana akan sa to amma Imam Shafi'i shi yana ganin ba mustahabbi bane daga miliya yana ganin ayi a boye a asirce kamar yadda ake so ayi addu'a sirran to haka nan shi su ma waɗannan azkar din ana so ayi su sirran amma babu laifi galiman ko kuma mamu idan ya kula cewa akwai masu buƙatar su koyi abin da yake faɗa ya daga miliyarsa domin su koya da zarar kuma ya kula sun koya sun fahimta sai ya daina wannan Imam Shafi'i abin da yake haka yayi ya fassara aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga miliyar sa ne saboda aji a koya sahabbai su ji su san abin da ake faɗa su ma su rika faɗa ce amma yana nuna ce amma ba yana nuna cewa ko da yaushe mustahabbi ne yin hakan ba ce saboda Allah subhanahu wataala ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa ka ambaci Allah ubangijinka a ranka wato kada ka daga murya kan ka fada a ranar sanan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji sahabban sa suna daga murya suna kabarbari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al asamma wala al ghaib ku dena ku sausata wa kawunan ku wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda baya tare da ku bane yana kusa da ku yana ji yana kuma ganin abin da kuke ce to wannan nusus suna nuna cewa asirtawar shi ne yafi zama sunna ba bayyanawa ba amma wasu kamar Imam Ahmad suna ganin cewa waɗannan azkar din na bayan sallah ana son a daga murya wajen yin su duk da cewa ba daga murya irin ta mai kiran sallah ba misali an gane daga murya yadda za ka ciyar da wanda yake kusa da kai waɗancan kuma nusus da Imam Shafi'i da masu ganin ra'ayinsa suka kawo suna nufin yayin da mutum ya daga murya sosai al-mubalagha fi rafi'is saut yadda zai daga murya kamar masu kururuwa suna kiran Allah suna ihu da sunan kiransa Allah ce waɗannan su ne ake nufi amma ba wanda zai yi abin da yake cikin nutsuwa amma dai ana jin me yake faɗa shi wannan ba shi aka hana ba musamman ma a waɗannan azkar din da aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan wata rana wani yayi sallah kusa da Abdullahi ibn Amr da aka gama da ya gama aka yi sallama sai ya ji shi yana cewa astaghfirullah astaghfirullah wa anta salam wa minka salam har zuwa karshe sai kuma yayi sallah kusa da Abdullahi ibn Amr shi ma da aka yi sallama sai ya ji yana cewa Allahumma anta salam sai ya dariya shi wannan mutum yana cikin kitabu amali da yawon laila na Ibn Sunni sai ya dariya sai tambaye shi me yasa kai dariya sai ce saboda na yi sallah kusa da Abdullahi ibn Amr na ji ana gama sallah ya faɗi wannan ya daga murya sai ya faɗi wannan Allahumma anta salam wa minka salam kai ma kuma gashi yanzu mun yi sallah na ji kana faɗa sai Abdullahi ibn Umar ya ce mashi haka muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ma kaga yana nuna cewa su kan bayyana ta yadda na kusa da su zai ji abin da suke faɗa to wannan ruwayar ita ma za ta kara karfafa cewa kana yuhallilu yana daga miliyarsa yadda za a shi الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يا فكر كتا زوا رأي إمام الشافعي ليكي شواء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ملي السنة دو من قرن دو من قويروا سمو لك ما قوي وشني لك ملي تكي زما سنة با ما يوانشي وصول لك شكي ما لمي الشيخ ابن باز اثمين تصورون سنة قلن شواء لك ملي عديد وانا لوك شم مستحبين muna magana akan azkar ba'da salam amma waɗanda za su rika ambatan azkar din sunna sujjada ko in sun dago ko za su bude sallah waɗanda suna yin abinda ba shine sunna ba abinda yake sunna shine kai abin asirci dan za ka ga wasu in kana sallah kusa da su har ma baka asira ba sa barin ka kai kai naka to in kowa ka zai yi ai abubuwa sai aliman ma sai a rikita shi saboda haka ba daidai bane a wannan gurin mutum ya rika daga miliyarsa sai da zai damu kusa da shi ya yi a sirce ya ji yadda kansa kaɗai amma wannan ana magana bayan an yi sallama an fahimta ko a koyarwa ai ta fita daban ana magana koyarwa da ban dole ya daga mai shine dai ai koyarwar da ne a aji ita koyarwa ai ba sai an shiga abin da aka kira sunan shi aji ba yanzu nan ba koyarwa muke ba sunan annan ai ba sunan nan aji idan su rike to shi ne magana da muke idan ana yi da niyyar koyarwa babu komai ko shi Imam Shafi'i da ya ce ba mustahabbi ba ne ya ba da damar a yi haka don koyarwa saboda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to in har yayi bai yasa yayi shi ce abin da yasa yi koyarwa ce an gane so kai baka saba kowa ba baka saba imamu Shafi'i ba ballanta na kuma imamu Ahmad zamu ga wannan zikiri abinda ya kunsa shine abinda yake nuna kadaita ubangiji subhanahu wataala da tauhidi kadaita shi da bauta kalmar shahada shi kalmar la ilaha illallah da ita wannan zikiri ya bude la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah an kore dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba cewa abun bauta ne ba na gaskiya ba koda masu shi suna ganin abun bauta ne to ba abun bauta ne na gaskiya ba Allah kadai shine abun bauta na gaskiya sai aka kuma ce wahdahu shi kadai wannan dan ƙara ƙarfafa batun kadai ta kasa kalmar la ilaha illallah istina nuna kadai ta Allah din amma dan ka ƙara nuna maka kadai ta Allah din sosai sai aka ƙara cewa kuma wahdahu shi kadai ne tilo sannan kuma aka ce la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wahdahu yana nufin la sharika lahu dan ce shi kadai ne ana nufin ba shi da wani nabi ba ma ka sake cewa la sharika lahu dan dai a ƙara tabbatarwa da Allah subhanahu wataala kadai ta kansa a cikin bautarsa sannan ce lahul mulku al mulku cikakken mulki cikakken mulki mulki na komai mulkin sammai da ƙasa da ƙasa da abin da ke tsakanin su da dan adam da aljan da mala'iku da ruwar wutsu da itatuwa da tsirrai da dabbobi da tsuntsaye wani abu da ka sani karkashin tasarrufin ubangiji yake shi yake sarrafa shi to babu mai irin wannan mulki sai Allah sauraka kaga duk wani mai mulki da gaggen mulki ne ke gare shi Allah ke da mulki cikakke kuma shi yake yin abin da ya ga dama shi yake da mulki a nan shi yake da mulki a lahira to shi yasa ma aka gabatar da lahu din ba a ce al-mulku lahu ba sai a ce lahul mulku duk sanda aka gabatar da al-ma'mul ana nufin wato takaita wannan sifa din cikin wannan mai sifa din ba a ce mulki ba na kowa bane sai ga Allah subhanahu wataala saboda ko wani ma yana jin yana da mulki to mulkin sa ba jaziri na je kana yi ka ne amma ba sunan shi mulki ba in aka zube ban kwaryata za a gano cewa akwai tawaya kewa a ciki domin akwai abin da yafi karfin sa kuma yana ji yana gani haka zai hakura za ga ba a ma cikin masarautarsa ba a gidansa ma sai ka yana ganin abubuwa suna kana ba yadda yake so ba haka zai hakura ya yi dan yi gungumi ya yi dan yi surutansa ya yi dan yi gunguninsa amma dai matar ta fi shi karfi ga shi kuma sarki ne mai mulki ne tana gaba da shi to Allah shi ke da cikakken mulkin da yake fa'alu lima yurid wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi yayi hukunci ba mai cewa dan me la yusalu amma yaf'al ba mai tambayar Allah me yasa kai kaza kawai haka ya ga dama haka ya ga yasa to wannan shine cikakken mulki walahu alhamdu sanan dukkan wata sifa ta yabo duk wata sifa ta yabo Allah ya shi fiye fi cancanta da aibe shi da mafi daukakarta duk wata sifa da zaka ce sifa ce ta yabo to Allah ya fi cancantar mafi kamalar wannan sifar mafi kamalar wannan sifar saboda kashi yake da kullul mahamid kullus sifatul hamida shi ne wanda ake masa godiya a cikin kowane yanayi ba ya zama hamdu shukrin aw hamdu tafwid kai wa Allah godiya saboda ni'imar da ya maka ya maka wata ni'ima kai masa godiya akan wannan sai zama hamdu shukrin ne ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya yi maka abin da ba shi kaso ba abin da ba shi kaso ba ya faru gare ka to shi ma sai kai masa godiya alhamdulillah ala kulli hal sai zama hamdu tafwid ne ma'ana ka mai da al'amarinka gaba ɗaya ka sallama wa Allah shine ma'anar alhamdulillah a yayin da mutum ya samu kai shi cikin yanayin da ba haka yake so ba in cikin yanayin da yake so ne ya ce alhamdulillah to godiya ce amma in cikin wani yanayi da ba shi yake so ba wanda mara daɗi ya ce alhamdulillah to tafwid ne ma'ana na sallama komai na wa ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar godiya ne to babu wanda ake yi wa haka sai Allah subhanahu wataala shine al-mahmud fi kulli hal kowane yanayi Allah subhanahu wataala abin godewa ne shayabo ne ci wa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai babu abinda ya gagari ikon Allah subhanahu wataala domin ubangiji subhanahu wataala bai zama Allah ba sai da ya zama mai iko akan komai inda a ce akwai wani abin da ya gagare shi to bai zama abin bauta ba akwai wadanda irin mulhidan nan masu kokarin su kafircewa Allah da karfi da yaji ce ala kulli shay'in qadir to kun ce mai iko ne akan komai zai iya kashe kansa inda ka ce mai iko ne to zai iya kashe kansa to in har zai zama babu shi to bai zama Allah ba kamalar samuwar sa da rayuwar sa da ba ta da farko ba ta da karshe shine yasa ya zama Allah in ya zama da zai zo kamar yadda mutum zai dauki muka ya furma wa kansa shikenan kuma ya tafi ya zama ba Allah ba ya zama shi da wanda ya kashe kansa duk daya to kamar cewa yake zai iya sauka daga matsayin sa na Allah ya zama ya dawo ba Allah ba daga wannan magana ce ta marar hankali wanda bai san inda yake masa ciwo ba la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani karfi sai tare da Allah subhanahu wataala wannan kalma ce ta isti'ana kalma ce ta neman taimakon Allah subhanahu wataala ana fadar ta ne yayin da kake neman wani wato agaji da tallafi da dafawa daga ubangiji subhanahu wataala sai kace la haula wala quwwata illa billah wato ba kalma ce da ake fada ta istirja'i ba kamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan is wala ana fada ta inda musiba amma wala ana fada ta inda isti'ana wani abu ka tallafo kike so ka iya masa sai kace la haula wala quwwata illa billah shi yasa hatta a kiran sallah kamar da muka karanta a baya ila kace hayya ala salah hayya ala falah kake cewa la haula wala quwwata illa billah domin kana da tabbacin cewa in ba da wato tallafawarsa ba sallar ma sai ba za ta samu ba kana ji kana gani sai shi dan ya danne ka su tashi har ga masallar saboda ka shine zai taimaka maka ka bauta masa yadda ya kamata saboda ka komai naka kana buƙatar taimakon Allah subhanahu wataala haka duk dabarar ka duk karfinka da iyawarka to ba za su yi maka amfani ba sai ubangiji subhanahu wataala ya kawo maka dauki shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa allah sake maimaita kalmar tauhidi kadaita allah subhanahu wataala shi kadai ce wala na'budu illa iya ba ma bauta kowa sai shi lahu ni'matu wa lahu al-fadlu lahu ni'ma shike da ni'ima duk wata ni'imar da allah subhanahu wataala ya maka daga wata ni'imar da ka samu daga allah ne kuma bi kun min ni'matin fa min allah duk wata ni'imar da ka samu ke ciki to daga Allah ne subhanahu wataala walahu alfadlu kuma shike da falala ma'anar shi yake da falala shine yake karbar ayyukan mu idan mun yi har yi mana sakayya duk da cewa sakayyar da za yi mana tafi karfin aikin mu mukan yi ibada mu bauta wa Allah subhanahu wataala Allah ya karbi aikin da muka yi ya yi mana sakamako fiye da aikin da muka yi wannan falala ce inda ubangiji subhanahu wataala zai mana lissafin kirkirkirki to mutum zai mutu yana bin shi bashi ba zai iya biyan alhakin ni'imomin da Allah subhanahu wataala da zai masa ba bilabilan da suke kansa bildin numfashinsa bildin mutunsa bildin cinsa da shansa bildin kasar da yake taka da yake yake shi ranar da yake to dana yana jin minta lafiyar da yake walwala a cikinta ina za a kawo maka waɗannan bilabilan ina za ka kai su ba ka yi biyan kuɗi ba amma sai Allah yake baka shi bakwas a kyauta ko mai dankawa bai bayan ka su a hannun kowa ba iska da za ka shaka ba a danka ta hannun kowa ba inda ce a hannun da mace-macen da za a yi sai ya saban gari لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا نعم وكان الانسان قتورا لاشي دان ادم يا تبتا من مقوني اجي taskokin Allah a hannun dan Adam yake eh tara na sai tashi a ce za a tsoke bakin aljihu shan iska ko wani abu ana to saboda haka falala tashi ce ma'ana shi yake maka sakayya fiye da abin da ka aikata shine ma'anar falala walahu sana'ul hasan kyawun yabo ya tabbata gare shi raka la ahada ahabbu ilayhi sana'a min Allah min ajri zalika akna ala nafsi babu wanda yake son yabo kamar Allah don haka ne ma yayi bukansa alhamdulillahi rabbil alamin shi da kansa yayi bukansa la ilaha illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu ad-din muna masu tsantsanta addini gare shi shi kadai wato muna bauta masa ba tare da muna hada kowa da shi ba walau karihal mushrik walau karihal kafiruna koda kafirai sun ki wato koda kafirai ba sa san wannan ikhlasin da muke yi walau karihal mushrikuna ikhlasana ko walau karihal mushrikuna ibadatana ko walau karihal mushrikuna dinana duk zaka iya kaddara shi akan shine maf'ulin kariha din da aka shafi to koda kafirai sun ki wannan ikhlasin ba sa so sun fi son saka cewa muna bauta ma wani ba Allah ba ko muna hada Allah da wani to ba za mu yi hakan ba za mu tsantsanta addinin mu ga Allah subhanahu wataala haka za ku ga zikiri ne da ya kunshi abubuwa masu nauyi kwarai da gaske da zanganci tauhidi da kadaita Allah tsantsanta al'amari gare shi da maida al'amari gare shi da hada sannan yace wa fi sayyid muslim an abi hurairata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر آية بتشكيل سيد مسلم daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce man sabbaha Allah wanda duk yayi wa Allah tasbihi to tsarkake Allah fi duburi kulli salah a bayan kowace sallah 33 sau 33 وكبر الله يايوا الله كبر 33 سو 33 وحمد الله يايوا الله حمدا 33 سو 33 وقال تمام المئة اتشكون ندري يجي لا اله الا الله وحده لا شريك له باب ابن بوتا ودا غسكيا سي الله شي كداي با الى ابوكين تاريخ له الملك ملكي ناشني وله الحمد يقول غوديات ناسني وهو على كل شيء قدير شيء ما يكوني أكم قومي غفرت خطاياه ذا أغافر تامسا قرى قرانسا وإن كانت مثل زبل البحر قولا سنجنا سنكي يوم وتكمبر كوكي وانا ديسي كما يدعي إمام مسلم يروي توشي da ciki za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci abinda mai sallah zai fada lokacin da ya gama sallah na tasbihi wato azkar din da zai yi na tasbihi da takbiri da tahmidi a wani hadisi za mu ga ya ambaci abinda tasbihi sau 33 subhanallah 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 sau 33 sannan kabbara ita ma sau 33 Allahu akbar Allahu akbar sannan kuma hamdala sau 33 alhamdulillah alhamdulillah sannan cikon na dari la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir haka wannan riwaya ta zo riwaya da take gaba mu karanta riwayoyin da suka zo a babin sannan kuma sai mu yi talhisin su sai mu bayanin su a dunkule a jumbaci من سبح الله ما سبح لله ليس تجربه وفي السنن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم يا زو cikin littafan sunan da sunan Abi Dawud da sunan da Jami' al-Tirmidhi da sunan An-Nasa'i da sunan Ibn Majah hadisin Abdullah ibn Amr عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi صلى الله عليه وسلم qala yace khaslatan wato dabi'u guda biyu aw khallatan wasu halayya guda biyu ko dabi'u guda biyu la yuhafizu alayhima abdun muslimun illa dakhala aljanna babu wani bawa musulmi da zai kiyaye su face ya shiga aljanna huma yasirun guda biyu ne masu sauki ومن يعمل بهما قليل اما mai aiki da su kadan ne ga su da sauki amma kuma masu yin su kadan ne cikin mutane yusabbihu Allah fi duburi kulli salatin 10 yayi wa Allah tasbihi a bayan kowace sallah sau 10 wa yahmaduhu 10 ya masa hamdala alhamdulillah sau 10 wa yukabbiruhu 10 ya masa takbira kabbara Allahu akbar sau 10 فذلك 50 و100 باللسان wannan in ka tara 150 kenan da zai furta da harshen sa wa 1500 fil mizan amma 1500 a ma'aunin sa na ayyukan sa wa yukabbiru 34 ya kuma yi kabbara 40 abin 34 idza akhadha madja'ahu idan yaje kwanci gurin kwanciyar sa wa yahmadu 33 yayi hamdala yace alhamdulillah sau 33 wa yusabbihu 33 yayi tasbihi sau 33 fadhalika 100 bil lisan wadannan in ka hada 100 kenan da zai furta su da harshen sa wa 1000 fil mizan amma 1000 a ma'aunin sa qala abdullah dan amr yace wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqiduha bi yadihi naga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana lissafa waɗannan wato tasbihai da hannunsa qalu sai suka ce ya rasulullah kaifa huma yasirun wa man ya'mal bihuma qalil yaya ga su ya za a ce da ga su da sauki kuma masu aiki da su ɗan kadan sabai suke mamaki ya za a ce ga abu da sauki kuma wanda suke aiki da su kadan qala ya'ti ahadakum yani shaytanu fi manamihi ce shaydan zai zo wa ɗayan ku lokacin da zai bacci lokacin da yazo bacci fayunawwimuhu qabla an yaqulahu ya sanya wato sa bacci ya dauke shi tun kafin ya fada wayati fi salati yazo masa lokacin sallar sa fayuzakkiruhu hajatahu sai tuna masa wata bukata in ya gama sallah zai je yi qabla an yaqulaha su kiran sai tashi tafi kafin ya fade su a wani hadisi ne tabbatacce Tirmidhi ya hassana shi Ibn Hibban shi ma ya sahaha shi Ibn Hajar a cikin Natijul Afkar shi ma ya sahaha hadisin Sheikh Nasiruddin Al-Albani da sauran malamai da yawa sun tabbatar da shi wani hadisi za mu ga shi kuma wani hadisi ya zo da goma bayan sallah to ashiran bayan sallah bayan su akwai wasu hadisai da suka zo za mu karanta mu ji adadin sannan kuma mu gaba da sai mu rere daga karshe mu faɗa a dunkule yadda abin yake akwai hadisin Abu Huraira wanda ya ruwaito shi daga Abu Zar yana cikin sunan Abi Dawud yake cewa Abu Zar Abu Huraira yake cewa Abu Zar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya rawaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ciki akwai kissar Abu Zar Abu Zar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya Rasulullah dhahaba ahlu dhusur bil ujur ce masu kudi sun tafi da lada to sai Abu Zar yana daga cikin talakawan sahabbai shi bai da maza Abu Zar ya aje kudi ai to shi yana ma fada da mutun ya aje kudi sama da bukatarsa to da kaga bazai tare kuma zai kudi ba to kuma gashi nan yana kokawa masu kudi sun tafi da lada shi to ce yusalluna kama nusalli suna sallah kamar da muke yi wai sumuna kamar da su suna azumi kamar da muke azumi walahum fudulu amwali amma suna da rarar dukiya wato bayan bukatar su kuma suna da saura a cikin dukiyar su ya tasaddaqo da biha da suke bayarwa sadaka walaysa lana malun natasaddaqu bihi mu ku gashi ba mu da kudin da za mu bayar sadaka bana ya za a yi haka mu ma a ba mu wani abin da ba za su iya yi bane ko kuma me yake so almuhim dai shi dai ya zuga kukansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya ga me ya kamata a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abakar ala uallimuka kalimatin tudriku bihinna man sabaqaka wala yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bi misli amalin bana nuna maka wasu kalmomi ba da zaka fada da zaka cimma waɗanda suka wuce ka ka kamo su sannan wanda suke bayan ka ba za su iya cin maka ba sai dai in sun yi irin abin da kai kaga anan ne gizo yake saka ba su cin maka ba mallaka ce sai in sun yi abin da kai tukabbirullaha dubura kulli salatin 33 yace to bayan kowace sallah kai kabbara 33 wa tahmaduhu 33 kai hamdala alhamdulillah alhamdulillah 33 وتسبحه ثلاثا وسنك سبحان الله 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سيك تشكي وأنن لا إله إلا الله هذا كل شيء وأن الرواية تايدي دا وأن الرواية دمك دمك كرنتا دك ننسو تلاتين دا أكو سيكما تشكوان تدري تتشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له akwai wani hadisi shi ma na Abu Huraira yana cikin sahih Muslim Musnad Imam Ahmad da wasu cikin littafai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara 33 fatilka 99 thumma qala tamam al-mi'ah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر شيء وانا حديث انه مكرر ثاني شيء وانا حديث امام البخاري يا كاوشي تا هنير ورقاء ابن عمرو اليشكري لدى السمي عن ابي صالح عن ابي هريره اتشكي كي فتسبحون sai ku yi tasbihi fi duburi kulli salatin 10 ku yi tasbihi 10 wa tahmaduna 10 ku yi hamdala 10 wa tukabbiruna 10 ku yi kabbara 10 wannan haka Imam al-Bukhari ya kawo shi ta hanyar Warqa ibn Amr al-Yashkuri kuma al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah da cikin tafsirin sa da Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra surato shi da wannan lafazin na 10 akwai ruwayar Nasa'i da Al-Hakim a cikin littafin binan a cikin littafin sa Al-Musaddara daga Zaid ibn Sabit yake cewa umiru an yusabbihu dubura kulli salatin 33 wa yahmadu 33 wa yukabbiru 34 an umarce su su yi tasbihi bayan kowace sallah 33 su yi tahmidi 33 su yi kabbara 34 kaga dari ta cika yace fa ata rajulun min al-ansari fi fa uti rajulun min al-ansari fi manami sai wani daga cikin mutanen Madina cikin sahabban Madina sai mafarki sai ga an ce masa a mafarki amarakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tukabbiru dubura kulli salatin 33 shin manzon Allah ya umarce ku ku yi kabbara 33 ku yi hamdala 33 ku yi tasbihi 33 sahabban nan sai ce annabi ya umarce sai aka ce da shi a cikin mafarki faj'aluha 25 to ku yi 25 biyar waj'alu fiha at-tahlil sai ku kara da la ilaha illa 25 wato sai zama 25 ita ma la ilaha illa sai zama 25 in ka hada ta zama nawa gari daidai to wani sahabi da yawa yi gari sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gani a mafarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha kadhalik ku je ku yi haka ku tabbatar da cewa abin da ya gani a mafarkin haka yake wannan hadisi kwatan kucin sa yazo daga hadisi abdullahi dan umar wanda yana cikin sunan nasa'i da kyakkyawar salsala akwai hadisin ka'ab ibn ujra wanda shi kuma yazo a cikin sahih muslim da sunan nasa'i da tirmidhi da baihaqi da muslim da tayalisi ta hanyoyi da daban-daban yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa muaqqibatun la yakhibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna dubra kulli salatin maktuba wato wasu tasbihai waɗanda suke bin juna wanda mutum yake faɗar su bayan sallah kai abin da yaquluhunna aqibas salah da mutum yake faɗar su bayan sallah wasu kalmomi da suke zuwa bayan sallah da mutum mai fadar su ko mai aikata su bayan kowace sallah ta farilla ba zai tabi ba 33 tasbiha tasbihi 33 wa 33 tahmida hamdala 33 wa 34 takbira kabbara 33 kun ga wannan shi ma gari babu kalmar shahada babu tahlili a ƙarshen sa sauraka za mu kula cewa duka waɗannan sun zo a hadisai a tasbihi ya zo 10 kamar yadda yake cikin wannan hadisin Abdullahi dan Amr ya zo a hadisin Anas a wajen Tirmidhi da Nasa'i da hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas a wajen Nasa'i da hadisin Ali ibn Abi Talib a wajen Imam Ahmad da kuma hadisin Ummu Malik al-Ansariya a wajen Tabarani haka nan tasbihi 33 ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cikin Tirmidhi da Nasa'i da hadisin Ka'ab ibn Ujra da muka karanta da hadisin Tirmidhi da wajen Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da kuma hadisin Abu Huraira wanda shi ma muka karanta da hadisin Abu Darda wanda yana cikin Sunan Nasa'i haka nan tasbihi 25 shi ma ya zo a cikin hadisin Zaid ibn Thabit da muka karanta azu a wajen Nasa'i sanan da hadisin Abdullahi ibn Umar wanda shi ma yana wajen Nasa'i din sannan ya zo 11 kamar da yake cikin wasu ruwayoyi na Abdullahi dan Umar a wajen Bazzar sanan kabbara ita ma ta zo 34 kamar da yake cikin hadisin Ibn Abbas wanda Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito da hadisin Ka'ab ibn Ujra wanda muka karanta a wajen Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da hadisin Abu Darda wanda shi ma ya gabata hadisin Nasa'i haka nan da hadisin Abu Huraira a wajen Muslim a cikin wasu ruwayoyinsa sanan da hadisin Abu Dharr wanda Ibn Majah ya fitar da hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Nasa'i da hadisin Zaid ibn Thabit wanda shi ma yana wajen Nasa'i a cikin Sunan da hadisin Abdullahi dan Umar wanda Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito sannan kabbara ta zo ita ma 33 a wajen Bukhari da Muslim hadisin Bukhari da Muslim da wani hadisi a cikin Sunan Nasa'i ar-rajulun minas sahaba da wani sahabi kamar yadda yake cikin littafin Sunan al-Kubra ko kuma littafin Amal al-Yawm wa al-Layla Nasa'i haka nan tasbihi ya zo abin nan takbira ta zo 25 kamar yadda yake cikin hadisin Zaid ibn Thabit da hadisin Abdullahi ibn Umar kamar yadda ya gabata haka nan tasbiha wato subhanallah subhanallah ta zo 25 ta zo kuma 11 kamar yadda yake cikin hadisin Ibn Umar a wajen Bazzar ita ma hamdala alhamdulillah ita ma ta zo 33 ta zo 25 ta zo 11 ta zo kuma 10 to idan muka duba za mu ga waɗannan adadi za su ba mu anwa'ut tasbih waɗanda mutum yakan iya yi bayan ya gama sallah anwa'ul zikr waɗanda al-mu'akibat ne sai zama guda 6 ko dai ya faɗe su 10 subhanallah 10 walhamdulillah 10 wallahu akbar 10 in ka hada duka nawa 30 ko kuma ya faɗi kowace ɗaya 11 11 in ka hada 33 ko kuma kowace ɗaya faɗi 33 in ka hada 93 ko ya faɗi 33 sannan ya cike da kalmar tauhidi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu cikakkiya sai zama nawa 100 sai na 5 fuska ta 5 kowanne ya faɗi sau 33 kabbara ya faɗi ta sau 34 subhanallahi walhamdulillah 33 allahu akbar 34 ga in ka hada 100 ko kuma waɗannan kalmomin guda hudu allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wa la ilaha illallah 25 in ka hada 100 kar kana da wato tasbihi da zaka yi ko muce jan carbi iri shida amma mu carbi mu iri daya ne to mu kala daya ne ko akwai sai mai dubu na tsakar dare saboda haka akwai goma akwai 11 akwai 33 akwai 33 da kuma cikewa da la ilaha illallah shine irin wanda muke da shi ko sai kuma 33 Allahu abinan Allahu akbar ita kuma 34 sai kuma 25 hasau wannan shine abinda yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan abinda wannan hadisi na Abu Huraira na lokacin ne to a gurguje wannan hadisi na Abu Huraira za mu ga a ƙarshen sa yana cewa ghufirat khatayahu in kanat misla zabad al-bahr wannan yana cikin falalar da mutum zai samu yayin da ya waɗannan kalmomi ya ambaci waɗannan kalmomi bayan sallar sa Allah zai yafe masa kurakuransa da yayi wanda bai ma san yayi su ba sagair ko da kuwa sun kai yawan teku ita kabira babban laifi wanda yana buƙatar mutum ya tuba ƙananan laifuka da mutum kila ma yayi bai sani ba ubangiji zai ya shafe masa wannan hadisin Abdullahi ibn Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyu ya ce khaslatani ko kuma cewa ya khallatani duk dai abu da yake nufi alaye guda ko ɗabi'u guda biyu la yuhafizu alayhima abdul muslim illa dakhala aljanna duk musulmin da ya kiyaye su zai shiga aljanna annabi ya ce abubuwa ne masu sauki amma kuma masu aiki da su ɗan kaɗan ne shine bayan sallah mutum ya yi subhanallahi sau 10 alhamdulillahi sau 10 allahu akbar sau 10 bayan kowace sallah annabi ya ce fa zalika 50 wa 100 bil lisan in ka hada wannan 150 kenan ko bayan salloli biyar kai 10 kaga kowace sallah 30 sau 5 150 to ya ce bil lisan wannan shine abinda zaka yi da harshen ka ko 150 sai ya ce wa 1500 fil mizan amma a ma'auninka na ayyukan kwarai zai za su zama 500 saboda al-hasanatu bi ashri amsaliha saboda Allah ya yi alkawarin duk wanda ya aiki mai kyau daya za a dinka masa shi gida 10 kaga 150 aka dinka ta 10 ta koma 500 saboda haka gashi a baki 150 yayi amma kuma a ma'auninsa ubangiji zai aje masa 500 sai kuma khulla ta biyu wato ɗabi'a ta biyu wannan ta farko kenan ta bayan sallah ta biyu kuma lokacin da ya zo kwanciya tunda ya zo kwanciya shi ma annabi ya ce yukabbiru 34 insha Allahu akbar Allahu akbar 34 sannan alhamdulillah 34 sannan subhanallahi 34 bada uku afwan 33 naka hada 100 ya ce fa zalika 100 bil lisan a harshen sa 100 ya fada amma wa 1000 fil mizan a mizanin sa 1000 saboda shi ma kamar wancan al-asharatu al-hasanatu bi ashri amsalha man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha to naka sai an ninka masa su gida 10 sai koma 1000 sai ya ce wa laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqiduha bi yadi naga annabi yana lissafa su da hannunsa wannan shine yafi kamala shi yafi sunna lissafi da hannu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akidna bil anamil fa innahunna mustantaqat ce ku lissafawa da ƴan yatsunku domin su ne za su yi magana ranar gobe kiyama su za su yi maka shaida wannan carbi da ka gama da shi anan shikenan ba wanda ake tafiya da shi ya tafi kabarin sa da carbi in ma an bi shi da carbin carbin zai rube ba da shi zai tashi lahira ba saboda da wannan yatsin nashi su ne za a kuma tambaya su ne za su yi su za su bada su wasu da shaida kan cewa yana tasbihi da su to wannan malamai sun ittifaki akan cewa wannan shine fa falala to shin ga mutumin da ba zai iya amfani da yatsun sa ba ko gudun ba zai iya kiyayewa ba yana iya amfani da carbi don ne aka samu sabani amma magana mafi inganci shine mutum zai iya amfani da carbi ko ya amfani da abinda mai suna wannan na zamanin nan wannan kawunta din zamani zai iya amfani da ita ko ba wani abu da zai kirkiro wa kansa daidai ya lissafi so zai iya amfani da wannan inda malamai suka yi jakunne suka tsawatar shine mutumin da zai rike carbi don ya rike nuna mutane shine ambaton Allah ce to wannan gaba ɗaya rushe ake sai dole yake ballantana wanda zai rataya a waya yana yau da shi kaga wannan wa yake nunawa ko mutum kawai kullun da carbi kuna hira da shi yana ba kai na jangai gina da shi amma wanda yake aljihunsa baka ma san yana da shi ba in an yi sallah ya dauko ya ja abin sa ba baka ce masa yayi laifi wannan shine ra'ayin su Ibn Taymiyyah da sauransu cewa ba laifi bane amma waɗanda suke sa aljihu abin nan suke sa a wuya waɗannan masu riya ne kuma aikin da suke yi ba karɓaɓɓe bane a gurin Allah a to shi ya san me yayi wani ai in ka kula wasa ma yake da shi wani wasa yake da shi kafin ka gama ya tsotse shi ya gama jantar so wannan shine abin da so a kula cewa al'afdal shine ka yi da wannan shi ya fi kamala shi yasa shi wani sabon yake cewa na gan shi yana yi da hannunsa an yi samu saɓani shin da hannunsa yana nufin hannuwa biyu ko ku hannun dama a ruwaya da ta zo ta Abdullahi ibn Umar ya aqidu bi yaminihi hannunsa na dama kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi fifita dama a cikin dukkan wasu ayyuka wanda suke da daraja yana yin su da hannun dama ba da hagu ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabban sa suka yi mamaki cewa ga abin masu sauki kuma a ce masu wanda za su yi aiki da shi kaɗan annabi ya ce to ai ga yadda zai abu yake faruwa lokacin da ɗaya zai zo ya bacci a lokacin da ka zo sana ƙwarin kai ambace su dan sai bacci ya ɗauke mutum ya sa masa bacci ko kuma in a sallah ne kana gama sallah maimakon ka tsaya kai kawai sai ka tuno wani abu ko ana jiranka ko ka ba da wani kaza shi ke da gub sai ka tashi to kaga shaidan ya ci galaba a kan mutum bai yi su ba tare da cewa suna da wannan falala mai yawa Allah ka samu dace abinda muka na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.